إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبركم مدهت وقت من وتجيني نرى الجمعة إثارة البركة wato yini na ranar juma'a ta farko bayan sallar idi wato ma'ana al-Eid al-Adha da muna fatan Allah ta'ala ya karbi ibadun da muka gabatar a cikin wannan lokaci mai tsada mai tarin albarka sanatarwar mu ta yau ta kunshi magana game da wato ainihin bangare na wato al-khuluq dabi'a lokacin da aka zo aka ce wato al-khuluq wato ana nufin dabi'a ta dan adam to a cikin dabi'a ta dan adam ko a ce halayya ta dan adam ta rabu gida biyu akwai dabi'un da suke wannan dabi'un kyawawa ne mana al'ada da hankali da addini sun hukunta waɗannan ɗabi'un masu kyau ne da haka waɗannan ɗabi'un za su mutu abin yabo ta ɗaya ɓangaren kuma akwai waɗansu halayya da ya zamanto hankali da ɗabi'a da addini suna ƙyamatar wannan abu to na wani bisa haƙiƙa sunansa ne munanan ɗabi'u wanda suke marasa kyau hatta a wajen Allah subhanahu wata'ala wa bisa ga haka ne za ka ga daman wato Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabani a bayan ƙasa ba wai kai shi umarni da abauta wa Allah bane kawai ai sallah ai azumi a je aikin haji a bada zakka ba Allah ta'ala ya aiko su ne domin maslahar rayuwar dan adam domin su inganta dan adam rayuwarsa kori akan haƙin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya aiko su yaro bayi domin su bauta wa Allah to annabawa Allah ta'ala ya aiko su ne domin su gyara wa mutane rayuwarsu tunda kan ɗabi'unsu da zuciyarsu to kan ɗabi'a da mu'amalarsu da komai domin su samu alkhairin wannan rayuwar kuma su samu alkhairin wato rayuwa ta gaba wato lahira kisa zaka ga hankali na soshi na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayyata magana akan husnul khuluq kyawun ɗabi'u da kuma zargin munanan ɗabi'u hadisai da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyi na alqur'ani sun nabbahar da mu game da mu yi kokari mu kyauta ɗabi'unmu ba tun umarni da a kyauta ɗabi'u kuma zaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauri yana fadar irin sakamakon da Allah ta'ala ya tsara dawo mai kyakkyawan ɗabi'a wanda ya kokari ya yaki shedan ya yaki son zuciyarsa ya zama to mai kyakkyawan ɗabi'a wanda ya zama to akan istiqama akan daidaitacciyar ɗabi'a da ainihin ta'ada hadisi na farko da zamu kawo shi a cikin wannan munasabar shine hadisi na Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani abu ne ya ku shigar da mutane aljanna ma aktsara ma yudkhilu an-nasa aljanna fa qala taqwa Allah wa husnul khuluq yake cewa tsoron Allah da kuma kyakkyawan ɗabi'u ka zama mai tsoron Allah sannan kuma mai kyawun ɗabi'u wannan kamar mukulli ne na aljanna fake riƙe da shi
sai kuma aka tambaye shi aka ci aka ce to wani abu ne yafi yawan shigar da mutane wuta qala al-fam wal fard ite harshe da kuma me fard kaga an tambaye shi kyakkyawan dabi'u an tambaye shi kuma menene yafi shigar da mutane wuta sai aina wani abubuwa guda biyu wanda a yau suna suka zamanto babbar fitina da suke halakar da dan adam a yau babbar fitina da suke halakar da musulmai da sun gafala sun manta dokokin da shari'ar Allah wato gindaya wa mumini iraye a kai shine kiyaye harshe da kuma kiyaye al'aura harshenka ki kiyaye shi kada ya furta abinda mai Allah ta'ala bai da ya furta ba yau mun maida harshen mu kamar bai da wani linzami na halal da haram wani zai dauka bakinsa ba halal ba haram a kai zai iya faɗa komai amma gabansa shi ba zai sata ba zai zai dauki kayan wani ba amma mai bakinsa duk wani dangi na abin da Allah ta'ala ya haramta yana faɗa zai zama so ƙarya ne annamimanci gulma ba abin da baya faɗa akan harshensa kaga a bisa ga hakika wannan ba mai ba ga kyawun ɗabi'a ba ce mummunan ɗabi'a ce kuma mai suna shigar da mutum mai wuta bal ma tana a sahun farko ɗin daga cikin abubuwan da suke shirin ɗan'adam cikin wuta shi sa manzon salam a hadisi yake cewa mai kuffa alayka hada wato ka riƙe wannan harshen naka ka bar su ta mai cewa ya cikin Allah yanzu za mu riƙo da abin da muke magana da shi ta yaya suna ganin abu ne wanda yake yaya suke cewa to dama akwai abin da yafi sawa a jefa ɗan adam a cikin wuta ta kan goshinsa a wurga shi in ba harshe ba an gaba wani sama ana zasta ike ta alfar al'aura wato fitina ta al'aura yau tana neman ta dilimantar da al'umma gaba ki ɗaya yadda babu yara babu manya babu samari babu kowa haka na babu masu aure babu wanda suke zawara babu wanda suke wa ƙananan yara fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masallaci yake cewa me aka tambaye shi me yana fi yawan shigar da mutane aljanna yake me taqwallah tsoron Allah tsoron Allah shi zai hana ka me wa kaketa alfarma Allah kaketa alfarma dan uwanka mumini wanda inda ce yarka ce inda ce me anwarka ce ko mahaifiyarka ce da ba za ka yi ba amma saboda kana ganin ba haka bane kuma kana ganin kamar Allah baya ganin ka don zuciyarka ta fita da datti har tsoron Allah ya dusa shi a cikin zuciyarka ba ka ganin cewa Allah ta'ala na kallon ka saka je ka fada cikin abin da Allah ta'ala ya hana ka taqwallahu wa husnul khuluq da kyakkyawan ɗabi'a wanda kusan a rayuwa babu abin da yake nuna wane mai munin ɗabi'a ne saboda waɗannan abubuwan guda biyu da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ambata in za ka yi magana a ji mummunan kalamai a bakinka ba ka furta alkhairi to hakika wannan babban address ne ga duk wanda yake zaune da kai zai fahimtuwa ne sai a hankali domin ko kamar da masu hikima suke faɗan cewa shi harshe shi yake translating ɗin abin da yake cikin zuciya innal kalama fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila an sanya harshe ne a matsayin ya shirtar da wato shirtar da abin da wato an kinuni zuwa ga abin da yake cikin zuciya ya bayyana abin da mai zuciya ta kunsa don haka lalle wannan babban addressi ne da yake nuna mummunan ɗabi'a ta mutum idan mun so kada a ji komai a bakin ka sai alkhairi kada a ji komai a bakin ka sai abin da yake mai ya dace in baka samu abin da zaka faɗa mana alkhairi kai shiru ka rufe bakin ka a zo a majalisa ana ta hayagaga ana ta munafunci kai dai kai shiru ba ruwanka matsawar in dai akwai laruwan masu daga zauna su cikin wa'annan mutanen in ka gaya musu ba su zama sai da ka kama bakin ka shiru shefa alkhairi amma ba ya zamanto duk magana ya zamanto ta sharri a bakin ka za a ji ba to wannan ba karamin sharri ba ne kuma mala'iku mai suna ta rubuta duk abin da suke faɗa kuma za a yi ma hisabi a kai to hadisi na gaba ba da shi wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin wato an aljami insa hadisi mai lamba ta 2004 da Imam Ahmad da Ibn Hibban da Imam Al-Albani yace hadisi ne wanda yake hasani hadisi na gaba da Imam Tirmidhi din shi ma ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙiƙa mafi soyuwar ku a wajena wanda na fi so a cikin ku wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyama da kuma mutumin da yafi kusanci da ni ranar al-qiyama wanda na fi so kuma wanda yafi kusanci da ni ranar al-qiyama shine me ahasinukum akhlaqan wanda suka fi ku me kyawun dabi'u wanda na fi so a cikin al'umma ta wanda zama to su ne a kusa da ni ranar al-qiyama su ne masu kyawawan dabi'u ko da a cikin al'umma suna tufar da su suna haƙuri suna iltizami akan wannan kyawawan ɗabi'un nasu hare-haren wato mutanen banza ba sa sa canza daga asalin suna nan mutanen kirki suna nan a mutanen kirki ko da za a yi musu sharri ko da za a kalle su wayansu ba san me suke yi ba amma sun nazarin me kyawawan ɗabi'u da aka san su a kai to hakika waɗannan sakamakon da za su samu bisa haƙurin da suka yi akan nazumta ɗabi'u kyawawa za su zama to me wanda masallaci ya fi so sannan kuma mai wanda za zama su makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alƙiyama lalle wanda ya isa wato falala da girma na kyakkyawan ɗabi'a haka na hadisi da wato Imam Tirmidhi din ya fitar da Imam wato an Ibn Hibban shi ma ya fitar da an Shaykhul Albani ke ta hadisi wanda yake sahihi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in asqala fil mizan min husnul khuluq babu wani al'amari da yafi nauyi akan mizani sama da kyawawan ɗabi'u idan aka zo awo babu wani abu da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi wa inna Allah yudhibul fahish al badi hakika Allah ta'ala kuma yana yakin mutumin da yake mai alfasha albazi mai mummunan kalamai kullum ba magana arziki kullum ba magana alkhairi da an ganshi abinda ya fito da bakinsa shine mummunan kalamai da an faɗi wani sai za a ambaci mai mummunan alfasha shi bai da wani alkhairi ba a ambace shi ba a tuna Allah shi sai dai a tuna shakkiyanci da taɓewa to wani daga cikin waɗanda wato Allah ta'ala ya fi ki wa inna Allah yubghidul fahisha albaghi Allah ta'ala yana kyamatar ko yana kin mutumin da yake alfahish da yawan alfasha a baki da aikace albaghi mai yawan furta kalamai wannan samuna na da ya ga mumine sai izgi ai wane in ya sa kaza din na ai kamar kaza an ga ganshi ya fito yana wata tafiya kaza 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 sai su fuskanta mumine ne da mummunan kalamai da za a yi dariya kawai shi ai mai ba da dariya ne shi ita ai bata yan uwansa muminai yana ganin abu ne na raha kawai Allah ta'ala ba zai hisabi akai ba kullun in magana ƙarya ake so a ji shi ya iya ƙago ƙarya shi ya iya abin dariya ita fa dan sharranta akan harshen sa alhalin mala'iku suna rubutawa Allah ta'ala kuma yana jin sa to hakika wannan shine mafi wato kyamata ko abin yi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka na hadis ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud da musnad Imam Ahmad da haka na Hakim ya fitar da shi wanda Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' wanda na Aisha take cewa nazu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'im al-layl wa sa'im an-nahar haqiqa mu'mini bisa ga kyakkyawan dabi'unsa zai riski matsayin mutumin da yake kullun qiyam al-layl kullun azumi donan kyakkyawan dabi'un zai zo yana kankan da wanda kullun azumi kullun qiyam al-layl wannan hakurin da yayi da kiyaye dokokin Allah da lazumtar wakawa wanda ji'u to yana kankan da waɗanda kullun azumi suke kullun qiyamul layl suke da isa shi ba kamar azumin yake ai ya hana kansa son zuciya ya takura kansa shi lalle gaskiya zai kullun aikin alkhairi zai, kullun zumunci zai, kullun fara'a zai, kullun kalamai kyawawa zai fada, ba zai fada abin da ke sharra ba. In ma ya zo a ransa zai ce a'udhu billahi sai fada alkhairi. Ka kamar daidai yake da wanda kullun yana qiyamul layl yana takura kansa, kullun yana azumi yana takura kansa. To wannan za su zama kankan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa wa'insu bayan Allah ɗin matsayin da za su samu a wajen Allah ba matsayin sallah ba ne ko na azumi. Kyawawan ɗabi'un su ne za su kai su inda za su kai su. An fahimta? Shi yasa daga cikin fada'il na sayyidina Abubakar aka ce ba ya fi sahabbai wa yawan sallah ba ne ko azumi ko kuma a'a. Ya fi bi shi ne da wani abu da ya tabbata a cikin zuciyarsa shi ne ƙarfin imani. Ƙarfin iman ta wannan ɓangaren ya kera sa'a wasu na bakar Allah ta'ala ya ƙara ita a gare shi. Da haka lallai wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne mutum ya haƙuri da zanci kyawawan ɗabi'u domin hakan ya zamanto fitila abin koyi a cikin mutane. Ya zamanto mutane in za su yi aikin alkhairi sai an fara tuno ka sai ta ai bari Allah sarki bawan Allah ni ma bari nai koyi. Kaga me yana sunnanta abin da yake me na sunan Muhammad sallam da suka mutu a cikin al'umma shi za ga shi na gari ne. Kisa da cikin alamun alƙiyama za a zo da ƙarshe ana wato duba a cikin al'umma waye na gari. Sai a ce ai akwai wani gari a wancan garin ko a unguwa ta ba. Mana duk mutane sun zama na banza kawai. Na garin sun zama ɗaiɗaiku a cikin mutane kamar yadda muke ci yanzu. Sai ka za a mu'amala ka rasa waye ma na garin, waye mutumin kirkin, kowa ya zama na banza. Allah ta'ala ya kiyaye. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam babban tambari da haka yake cewa innaka la'ala khuluqin azim a cikin suratul qalam ko aya ta 4 wa innaka la'ala khuluqin azim haqiqa kana kan khuluqin azim wato halaye wanda suke me masu girman gaske. Sai Allah ta'ala sai ambata khuluq din abu ta siga ta na kira ba al-khuluq al-azim ba a ala khuluqin azim wa'in su dabi'u wa'inda suke manya manya sallallahu alaihi wa sallam. Sai zaga in ka duba sira ta manzo Allah sallam zaga yadda yake da kyawawan dabi'u manya manya ta fuskar haƙuri da kyautatawa da sadaka da kyauta da zumunci da nasiha da kaza da kaza abubuwa da yawa za ka ta lissafa su wanda suke da kodayaushe ake mana tilawarsu a madrasai na ilimi game da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka zai ƙara fito ma da kima da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka da daga cikin hadisan da suke nuna wato kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi wanda yake mashhur da wato sayyidina Anas Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wato wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mafi kyawun ɗabi'u cikin mutane gabaki ɗaya domin shi Anas ya zama so hadimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kai kawo a gidansa da mallukinsa shi yake aika ya sa shi ayyuka ya aike shi can ya aike shi can wanda daga cikin ɗabi'u da Anas ya hakaito mana cewa manzon Allah sallama bai taɓa sa shi wani aiki ba ya zama to igafala bai ba ba sai manzon Allah ya tashi da kansa ya je yayi amma kansa na hadimin sai ya cika cewa kai kaza to sai anan mantuwa ko rauni dan adam sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi da aikata ba tare da me ya aibata masa ba ko me isa ba kai kaza ba an sa ka aiki ba kai ba manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kyawun ɗabi'unsa in ya sa shi sai ya tashi da kansa ya je yi sallallahu alaihi wasallam. Haka na Anas wato Allah ya ƙara yadda a gare shi wai yake labarta mana wata kissa ta ainihin wata mata da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato allati kana fi aqliha shay wanda a cikin hankalinta akwai alamar motsi mana tana da raunin hankali duk da tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mu'amala da kowa bai da girman kai sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaba jagora da kowa yana zuwa gurin shugaba ne ita masa kokin sa yara da manya da kowa ma kofofi da mata suna zuwa wajen shugaba ne su ka masa bukatar su ina da bukata kaza ina da bukata kaza kito suke ce wa manzon sallama inna li ilayka hada na zo wajen ka ina da wani sirri a wajen ka a ina da wani sirri nake so zan gaya ma Mun sallama yana zuwa cikin sahabbai a madinar su sun tsaya masa wannan magana. Sai manzo sallama yake ta tota je ta tsaya a gefen hanya inda ta ga dama a gefen hanya inda ta gaya mata. To sai ta jira shi gashi nan zai taso bayan ya gama magana da sahabbai. Manzo sallama bai kalli wannan mace ba ce ko ai wannan mahaukaci ta ce ba ta da hankali tana taban hankali a Madina ko ya san ta. A sai ai ta yasa mu huta jira. Abu na farko saboda ka santuwar ta mace ba su sun maza ba ta zauna kuma a jisirin ta sannan kuma ta tsan yi da maza sai ta zai ke tsance a gefen hanya zai zo manzo sallama haka ya tashi sidan sanar da ya same ta a gefen hanya suka tsaya suka gebe har sai ta gama wa fadar abin da take so ta ga ta fada ta samu gamsuwa cewa manzo sallama ya saurare ta sallallahu alaihi wasallam sannan wa manzo sallama ya dawo ya zauna inda yake lalle wannan na ma wato girma da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyawun cewa har mutanen da suke masu kike da taban hankali ba in sun zo wato sai sa a kore su ba a'a yana tsoraron su ji me ya bukata su me bi abinci ne ba su ba me bi wani abu ne na bukata sai ya dauka ya ba su sallallahu alaihi wasallam wanda abin takeici wato a cikin wannan gari aka samu wa'ansu mutane ne makaskanta da a cikin sa akwai wani dafi da man tuntuni game da addinin musulunci wanda duk wani mai hankali da cewa ya zo wannan kissar ko ku ikaranta ta da idan sa kwata kwata wala misala zabatan ba zai ji alamar cewa wai wannan hadisi yana kunshe da mummunar dabi'a a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata babu alamar haka amma a wannan garin aka samu wani mutum makasanci ise wai wato matar wai sai tattanda ma'anonin wannan harifin cewa ta zo tana farkwasa ta ce wal iyazu billahi ma'akin Allah ina sha'awarta sai ki samu shi ne je kwararo su je ta kuya haka ya je biya mata bukatar ta wal iyazu billahi manganun sun yi muni kware-kware da gaske wanda asalin hadisin wato ba wannan asar din babu wa shanshanin wannan ma'anar amma saboda mugunyar aqida da yake tattare ita game da addinin musulunci sai ce ai gashi fasara haka wanda lokacin da za ka yi magana game da kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallama wannan hadisi yana ta cikin hadisi mafiya tsada da aka nuna a duniya cewa ga kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da girman kai yana da tawazu da ƙanƙan da kai shi kuma sai sanya shi a kawun farko da cewa sun mutuntun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wa'annan manganu sun yi muni ko munatar a kansu wanda kuma har abada ba za mu wato manta da wannan jarimar da aka yi a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haƙiƙa duk wanda idan man so cewa ya iya furta wa'annan kalamai alhalin nassin in ka karanta shi babu wanda zai karanta ya fahimci wannan to wannan dole wa'annan kalaman su lazumce shi dole wa'annan kalaman idan mun so cewa shi ya furta su kalamai ne da ya nufaci haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wa alhamdulillah an buƙaci masu irin wannan manzanin su bayyana inda kalaman su ke a cikin wannan nassin a cikin Bukhari da Muslim ya gagara yau shekara guda su bayyana inda lafazin yake babu wannan gabaki daya to kai kenan dole a lazumta cewa wanda ya faɗi wannan maganganun mai shi ya ambata domin lokacin da ka zo kana hikaya akan cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza game da mahaifinka ya ce ɗan kasuwa ne ya ce kaza 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 amma ya ce gaskiya wato an yana ɗibar riba a cikin kasuwancinsa an fahimta to sai aka zo aka tambayi cewa wanda asalin ya faɗi maganar cewa da gaske ne cewa ka ce kaza da kaza kaza ka ce wane yana sirri ba ita a ni dai ban ce ba dana ce dan kasuwa ne kuma yana neman halal to Allah ka san da yake waye faɗi batun shi game da mahaifinka shi wannan wanda yazo yake wane ya ce mahaifinka yana cin riba wai wane ne ya faɗa alhalin an tambaye wane din koko inda recording ma an zo ma an kunna ba a zo wannan lafazin ba da ka wannan nan shi za ka gani da baki domin asalin magana da ya faɗi wannan maganar wannan shine hakikanin abin da ya faru wa a haƙin waɗanda tsaye ake wannan dabarwar da su a kan cewa babu inda a cikin nassoshi na Bukhari da Muslim da aka ce gashi wata mata ta zo tana kaza a wajen Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam da ya ce mata ta je ta yi kaza kaza idan biya mata bukata ta irin ta dana miji da mace babu inda aka fita wanda ko ba a taba samun gurin ba ila qiyamus sa'a lalle mutuntun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafantuwarsa wa inna qala ala khuluqin azim da matsayin sa da Allah ta'ala ya bashi na martaba da tawa wanda ba zai yi kai mu'minai su zuba ido suna kallon ana shiga alfarmarsa ba ana sheta alfarmarsa kawai a cikin a ce mutum yana da yancin faɗa albarkacin bakinsa ɗaya ɗan ana yana da yancin faɗa abin da yake mai albarkacin bakinsa ne amma bisa ga linzani ta yadda ba zai shiga alfarmar mai addinin wani ba ko abin da wani ya imani da shi musamman mu da muke musulmai dole addini a kodo ko shi da ƙa'idoji yanzu muke magana akan wato husnul khuluq akan harshe sai ka kiyaye harshe akwai doka akan sa ba komai dan adam zai faɗa ba ice ai ko yana da yancin faɗa albarkatu mu musulmai muna da dokoki da shari'a game da abin da aka furta a harshe kisa aka haramta ka furta kalmar kafirci kaga wannan haramun ne ka faɗa ko ka shiga alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne abadan addinin musulunci ko ka wato ai kake ta alfarmar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan haramun ne kai hatta ba mu'mini ma ga magari saka furta wani abu mummuna a kansa haramun ne a shari'ar musulunci to na kuma ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ko itawo wargi da wasa a ciki wanda asali ba abun wasa bane a furta lalle wannan matsalar ko da a ce za ta zama to sababi na zubar zina nan mu mun amince a bisa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a duniya wallahi ba mu abinda wato yi tsada a gare mu saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutuncinsa Allah ta'ala ya samu dace amma ishara cewa liman yazo fa subhanakallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.